Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC akan mita 16.25 da 31. Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an gune lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Lahadi 27 ga watan Disamba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Maryam ba mu kanin labari.
Kasashen Turai da yawa sun fara yin allurar rigakafin cutar COVID-19 a yau Lahadi. Shugaban Amurka Donald Trump ya kiyaye sanya hannu a muhimmin kudaden bada tallafin rage radadin tattalin arziki da annobar coronavirus ta janyo, da kuma kudaden da gwamnati ke bukata na shekara kafin karfe 12 na safiyar yau Lahadi. Kasar Uganda ta dakatar da yakin neman zabi a babban birnin kasar da gundumomi 10 da suka fi yawan jama'a a kasar, yayin da ake shirin zaben shugaban kasa bisa dalilin hadarin da ke tattare da yada annobar coronavirus.
Kanan labaran duniyar kenan. To a yau Lahadi ake zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki a jamhuriyar Niger. Za ku mu zagaya wasu daga cikin sassan kasar inda wakilan mu suke domin kawo muku halin da ake ciki dangane da wannan zaben.
A wannan na da tabu ni na kariya cutar coronavirus, kuma an san tazara tsakanin wannan da wannan, amma inda matsalar take su ne masu jewa kuriya, kuma yawanci ba su san tazara ba, kuma akasarin mutanen ba su da tabu.
To za ku ji ƙarin bayani daga wakilan namu idan kuka biyo mu a cikin wannan shiri na musamman wanda zai mayar da hankali ne kan zaben na Niger. Muna kuma dauke da sharhi da tattaunawa kan zaben na Niger duk a cikin shirin. To amma duk kafin nan bari mu fara tashar labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Kasashen Turai da yawa sun fara yin allurar rigakafin cutar COVID-19 a yau Lahadi. Wata jami'ar jinya a Italiya da farfesan wata jami'a da kuma wani likita ne suka fara karba allurar rigakafin kashin farko a asibitin Lazzaro Spallanzani da ke birnin Rome. A kasar Spain kuma, a wata cibiyar kula da masu manyan shekaru da ake kira Los Olmos a garin Guadalajara aka fara yin allurar rigakafin. A kasar Czech Republic kuma, Prime Minister Andrei Babish na daga cikin waɗanda aka fara yi wa allurar rigakafin. Shugaban Amurka Donald Trump ya kiyaye sanya hannu a muhimmin kudirin bada tallafin rage radadin tattalin arziki da annobar coronavirus ta janyo, da kuma kudaden da gwamnati ke bukata na shekara kafin karfe 12 na safiyar yau Lahadi. Kudirin zai bada damar kara yawan kudaden tallafin da ake ba waɗanda suka rasa aiki, kuma wa'adan kara mutane daga kora sakamakon rashin biyan kudin haya ya kare a yau Lahadi da safe. Dama a farkon makon nan Trump ya cancanci kudirin sosai, kuma ko a jiya Asabar ya ci gaba da nuna kyan amincewarsa da kudirin. A jiya Asabar da safe Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa ina so ne kawai a ba 'yan kasar madala 2000 maimakon 600 da aka sanya a kudirin a yanzu. Ya kuma yi kira da a daina kashe biliyoyin kudade akan naman alade. Kasar Uganda ta dakatar da yakin neman zabe a babban birnin kasar da gundumomi 10 da suka fi yawan jama'a a kasar, yayin da ake shirin zaben shugaban kasa bisa dalilin hadarin da ke tattare da yada annobar coronavirus. Amma masu sukan lamiri sun ce babban dalilin shine 'yan adawa sun fi karfi a wuraren. Ranar 14 ga watan Janairu aka shirya za a yi zaben shugaban kasa a kasar da ke gabashin nahiyar Afirka. Hukumar zaben kasar ta dakatar da tarukan yakin neman zabe a gundumomi da biranen da hukumar lafiya ta kasar ta bayyana a matsayin masu cike da hadarin yaduwar cutar coronavirus. Daga jiya 26 ga watan Disamba an hana tarukan yakin neman zabe a waɗannan wuraren, ciki har da Kampala babban birnin kasar, a cewar mai magana da yawun hukumar zaben kasar Paul Bukenya a wata sanarwa. Tauraro Bobby Wine dan shekara 38 da ke neman takarar shugaban kasa, wanda sunansa na asali shine Robert Kyagulanyi, ya kasance babban dan adawar da zai kara da shugaba Yoweri Museveni dan shekara 76 a zaben. Shugaban dai ya kasance kan mulki tun shekarar 1986. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani sansanin ƴan gudun hijirar Syria arewacin Lebanon ya kama da wuta a jiya Asabar da dare, biyo bayan wani fada da ya kauri tsakanin wasu mazauna sansanin da kuma wani iyali ɗan Lebanon, a cewar kafar yaɗa labaran ƙasar. Hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta UNHCR ta tabbatar da aukuwar lamarin a sansanin da ke yankin Miniye, ta kuma ce an kai waɗanda suka jikkata asibiti amma bata faɗi yawansu ba. Sansanin dai na ɗauki da iyalai 75, a cewar wani mai magana da yawun hukumar ta UNHCR Khalid Kabara. Kafar yaɗa labaran ƙasar ta NNA ta faɗi cewa wutar ta tashi ne bayan wani fada da aka yi tsakanin wani daga iyalin ƴan Lebanon da wasu ma'aikatan Syria. Daga nan sai wasu matasa daga iyalin na ƴan Lebanon suka bankawa wasu rumfunan ƴan gudun hijirar wuta, a cewar NNA. Jami'an tsaron al'umma na Lebanon sun yi kokarin shawo kan wutar yayin da aka kai sojoji da ƴan sanda wuraren don tabbatar da kwanciyar hankali, a cewar rahoton. A jiya Asabar, ɗaruruwan ƴan gudun hijira sun kasance cikin mummunan yanayi a wani sansanin ƴan gudun hijira na rumfunan tenti da suka kone a Bosnia, yayin da dasar ƙanƙarar snow mai ƙarfi ta zazzago a ƙasar, kuma nan da nan yanayin wurin ya kasance mai tsananin sanyi. ƴan gudun hijira a sansanin Lipa da ke arewa maso yammacin Bosnia sun lullube kansu da barguna da jakunan da suke kwana a kai don kare kansu daga iska da sanyi a yankin, wanda ya hada iyaka da ƙasar Croatia da ke mambar tarayyar Turai ta EU. A farkon makon da ya gabata ne, gobara ta kona yawancin sansanin da ke kusa da garin Bihak. Jami'an ƙasa da ƙasa da ƙungiyoyin agaji sun cicciki hukumomin da ke kula da sansanin akan gazawa wajen samar da isasshen matsuguni ga baki da ƴan gudun hijira. Duk da gobarar da aka yi, hukumomin Bosnia sun gaza samar da sabon matsuguni ga ƴan gudun hijirar da ke Lipa, lamarin da ya sa kusan mutane 1,000 suka kasance cikin sanyi ba tare da wasu gine-gine ba ko abin dumama wuri, sai dai su ci dan abincin da ƙungiyoyin agajin jinƙai suka ba su.
Madalla a gaidan Maryam Dauda, wacce ta karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kuma da kuka ji a farkon shirin, a yau Lahadi ne ake zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki a jamhuriyar Nijar. Safawa za ka yi wasu daga cikin sassan ƙasar inda wakilanmu suke domin kawo muku halin da ake ciki dangane da zaben. ‘Yan takara aƙalla 30 ne suke neman kujerar ta shugaban ƙasa, yayin da ake zawarcin kujerun 'yan majalisar dokoki 171. Ɗazun nan na tuntuɓi abokin aikina Muhammad Lalo wanda yake Yamai, babban birnin jamhuriyar ta Nijar. Na kuma fara da tambayar halin da ake ciki. To Muhammad, a wani hali ake ciki ne a nan birnin Yamai?
A nan ina wata mazaɓa ce da ake kira Jikon Hausa tana tsakiyar yankin hukumar jamhuriyar Nijar. Bisa tsarin yadda suke zaɓe a nan makaranta ne da azuzuwa a jikon su ne in ake zuwa kada kuri'a a ƙasana ilika za su kai kamar guda 8 zuwa 9 ta shi ne layi ga shi nan ta maza mata matasa waɗanda shekarunsu sai sun kai daidai wato su kada kuri'a su kai layi kuma su kada kuri'a a wannan zaɓe a yi. Wurin da ya gashi nan gwanin ban sha'awa hakika yanzu haka mutane ga su nan gaskiya kuje kusan ko'ina a kasa kuma na bata na bata da kici karfe 8 da kan kuɗi wato mazaɓin a ba a gabaki ɗin ƙasar ta Nijar za a rufe su da karfe 7 da dare wato awa 10:30 gaba kowace mazaɓa ta yi amfani da waɗannan sa'o'i a sata kuriya a yi komai da komai a tattara kaya a wato.
To amma na san kun binciki halin da ake ciki a jihohin Sokoto, Labari da Doso. Kamar wani irin labari kuke ji?
To irin labarin da ke faruwa a nan da kuke samu a gida a can yankin Labari da Doso ba ki san labari? Eh. Sai yanzu ai mun samu wani labari safanin ko kuma akasin abin da ke wakana a nan baya mai ba. Kayan kuɗi kuke ba za a rasa wasu ɗan wurare da aka ce mana sun ji cikin planti ba ko kuma a makare. Amma dai ana can ana ta zaɓe bisa irin labaran da muke ci kuma bisa ka'idar doka da kuma zaɓe da gindaya duk mazaɓar da ta wato yi makara wajen fara zaɓe sai an kammala wannan zaɓe misali an fara 8 karfe 9 ne safanin karfe wato takwas da aka za a kai da ke zaben zai kai har takwas da yayi kenan ba bakwai ba.
To shin akwai jami'an tsaro da aka ajiye ne ko da wata matsala ta taso?
Eh akwai jami'an tsaro ga sunan sun kodina an ajiye su domin su rika kula da abubuwan da suke faruwa ko da wani abu zai tasowa saurin magance shi ko wani abu haka. Sunan sun kodina a cikin jiya ina kallon su kuma lalle akwai jami'an tsaro a wannan madafa kuma kai jama'a sauran madafa da muka ziyarta za ka gansu cika cika an ajiye su suna sa ido kan al'amuran da ke faruwa.
To shin jama'a na kiyaye matakan da aka saka na kare yaduwar cutar coronavirus kuwa?
Yawa to haji a wannan fanni ne kuma zan iya cewa an samu aka ci wasu sun sa wasu ba su sa ba kuma ban ga alamu na ko ba da tazara da karfi na jiki ba. Sashi wannan da kuɗi domin a yi wannan zaɓe a kauce wa yaɗa wannan cuta ta coronavirus kuma umar lafiya hukumomin jamhuriyar jihar sun canjan kuɗi da Allah a kiyaye da waɗannan matakai na saka kuɗi da kuma ba da tazara ɗin amma gaskiya abin da nake gani a kiyaye ne suna ta sanya ne ba tare da lafiya
ba sa kiyayewa dai sosai.
Akwai ƙalilan da suka sa wurin amma gaskiya waɗanda
Mahmud Lalo kenan a Yamai. Yanzu kuma bari mu garzaya zuwa jihar da Magaram inda wakiliyar mu Tamar Abari ita ma ta faɗa mana halin da ake ciki.
To zabe a birnin da Magaram alhamdulillahi an fara shi kamar yanda ya kamata. Tunda yawancin dukkan ruhunan zaben da na biyu na kewaya an fara zabe a ƙarfe 8. Duka wasu su ce 8 da minti 10 wasu su ce 8 da minti 13 haka zuwa 15 kuma dukkan kayan zaɓe komi da komi suna da shi na kira da suka kamar shugabannin rumunan zaben da sauran jama'a dai duka babu wani matsala ko kaɗan dai duk lokacin da na je rumunan zaɓe da dama da nake duka su kowanne ya samu kayan aikin shi kowanne kuma suna zaɓen su lami lahiya. An jeru mata sun fito da dama sosai maza sun fito da dama yara matasa duka sun fito kowa da kowa da katin zaben shi kowanne ya zo kuma mafi yawancin su kowanne da ba za su shi wannan abin kare hanci na kariyar corona kuma su ma a nan ciki su ma suna da abubuwa haka na kariyar corona kowanne dai ana dai zaben da yana tafiya dai ya kawo dai yanzu dai lokacin da na je babu matsala ko guda.
To kamar wani irin labari kuke ji daga yankin Difa lura da cewa fa yanki ne da ke fama da matsalar tsaro?
Eh yankin Difa ma da na tuntuɓe su abokai na wannan yan jarida na tuntuɓe su fa su ma a daidai ƙarfe 8 ɗin zuwa 5:10 haka suka fara kamar na kowa kuma lamun lahiya zaɓe yake tafiya babu wani matsala babu komai mutane sun mutu suna zaɓen su yanda ya kamata kowa ya shiro mana zaɓen shi sai dai sun bayyana mana cewa a yi shi da daidai haka a kudancin garin haka an shi yan harba-harba haka wanda dai ba a yi wani abu yan harba-harba ne dai daga nan kuma suka tsaya dai in ba shi ba yankin Jifa babu wani matsala kawo yanzu dai a kan da na tuntuɓe su babu matsala mutane sun fito suna zaɓen su kuma kowa da kowa ya je ruhuna zaɓen shi suna zaɓen su damar lahiya komi da komi kuma su ma masu zaɓen ruhuna zaɓen dukkan su dai kowanne ya samu kayan aikin shi kuma ana tafiyar da zaɓen da ya kamata.
To shin akwai jami'an tsaro ne da aka ajiye ko da wata matsala ta taso?
Eh duka ko ina an kai jami'an tsaro ko mu ma nan ko wata mazaba an kai jami'an tsaro sosai an ko ina an kai to bare da jika so ma san duka an kai jami'an tsaro ko wani mataki duka dai mataki duka an dauka.
Madalla a gaida Tamar Abari. Masauraro wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin samun labarai da dumi-dumin su. Shirin namu na yau yana mayar da hankali ne kan zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki da ake yi a Niger. Yanzu bari mu leƙa yankin Agadez inda Haruna Mamman Bako shi ma ya mana ƙarin haske kan yadda zaben ke gudana a wannan yankin.
To mana Haruna me ke faruwa ne a nan yankin Agadez?
To a yankin Agadez ba zuwan na buga waya a sassa daban-daban na wannan jihar ta Agadez
lalle an tabbatar suwa min cewa zabe na wakana lafiya babu wata matsala in ba waɗansu wurare ba kamar irin gundumar Bilma inda aka samu waɗansu rumunan zabe din ba su buɗe a makare kamar da lalle su na ɗan lokaci kalilan amma mutane sun fito da bibi musamman mata a jihar Agadez sun fito sosai wurin zabe kuma a rumunan zabe su turawan zaben kowane na da takumi na kariya daga cutar coronavirus kuma an sa tazara tsakanin wannan da wannan amma inda matsalar take su ne masu jefa kuri'a kuma yawanci ba su sa tazara ba kuma akasarin mutanen ba su da takumai wannan shi ne dai matsalar da muka samu aka yi mana bayani a jihar Agadez man zafi na tafiya lafiya lokacin kwanciyar hankali da tsanaki a jihar Agadez. A jihar Rajima da na bincika zabe na gudana ba su lafiya illalai akwai rungunan da suma ko a can saboda ba su tafi da kayan aiki da wuri ba musamman kusa a cikin birane mai yawanci mutane su shugabannin turawan zaben ba su saurin hita daga gidajensu ne suke hita su je rungunan zabe tsabanin waɗanda ake tura bashi su je su kwanta kayan zabe a hannunsu. To shi ma a koran da aka ɗanyi lati ɗan ƙalilan na minti talatin ko awa guda kamin a kirtsa a shiga shirye-shiryen zabe amma zabe na tafiya lafiya lau illa ga sanyi saboda sanyin hunturu da ke ake yi sosai a waɗansu yankunan Nijar a halin yanzu da safe aka ce mutane ba su yi kurdentuwa ba a jihar Maradi amma dai yanzu da yake rana ta buga sosai mutane na fitowa musamman iya mata ana fitowa wajen zaben nan a jihar ta waje da muke daga nan kuma birnin kudi da muke nan ma zafuffuka na tafiya lafiya lau ko a cikin jami'an da aka samu matsala a zaben kananan hukumomi ba a yi ma zaben ba a ranar da ya kamata a yi shi don kananan hukumomi a waɗansu wurare sai da washe gari aka yi to can ma mun bincika cewa zabe na tafiya lafiya lau a duka fatisan jihar ba wata matsala ko kaɗan an kai kayan aiki kuma ana ci gaba illa dai matsalar da ake fuskanta a duk waɗannan jihohi guda uku nake muku bayani shine rashin sa tazara tsakanin wannan da wancan da kuma takunkumai da masu zuwa yawa kuri'a wanda ba su sa ba ko kuma sai a ce wancan hannuwa yannan su shiga rumfunan zaɓe za ka ma zo su rumfunan zaɓen da muka ziyarta za ka mutane wasu bisa wasu an yi inda jiyo da jiyo illa kuma a nan birnin Kwandi da shugaban hukumar zaɓe ya nuna mana cewa tuni an iza jami'an tsaro a wani yanki na bazazzaga inda aka ce an ga wasu mutane suna yawo akan mashina ba a san takamaimai abin da suke yi ba suna jewa fargaba cikin zukafan jama'a da kuma an iza rundunar tsaro domin a kamo waɗannan mutane a lokacin da muka yi fira da shi sai kuma wata maza ma ta sabon gari cikin birnin Kwandi shi ma a nan wurin gaba gare mu ɗan sanda sun tafi da wasu mutane da aka kama da ɗimbin katuttukan zabe a hannunsu mun yi hira da mutane da yawa saboda duka inda muka kewa mun ga kewayen rumfunan zabe akwai cunkoso da dandazo da kuma ana shiga gidajen makwabta ana hita wanda muka yi tambaya ko wasu kasuwanni ne aka bude na sayan kurikun jama'a lallai wadan sun ce mana abin da ake yi kenan amma gaba idanun mu ba mun ga an ba da kuɗi ba an amsa amma mutane sun ce abin da ke faruwa kenan to dama su ɗan adawa a jiya sun yi barazanar jayen sun kawo mutum da kuɗi in dai hukuma ba ta yi aikin ta ba ta bi doka ta hana a yi haka nan kamar da shugaban hukumar zaɓe nan birnin Kwandi ya ce mana duk wanda suka kama yana wannan aiki za su sa adana shi domin a yi masa hukunci tunda doka ta hana sayan kurikun jama'a wannan dai shine takamaimai halin da ake ciki amma zaɓe na tafiya lafiya lau.
Wakilin Haruna Mamman Bako kenan a Agadez. To dangane da zaben na Niger, mun tattaro wasu daga cikin ra'ayoyin masu kada kuri'an kan yadda suka ji da wannan zabe da kuma fatan su.
Sunana Awali Abubakar Musa dan kasuwa. Gaskiya lamarin yadda na ganshi yadda muke fata haka na ganshi. Muna fatan yayi lafiya ƙarin lafiya cikin natsuwa da kwanciyar hankali. Sannan ga yadda na ga kowa yana da damar da zai jefa kuri'ar shi. Ya zabi wanda ya yi mishi ga rayuwarsa. Haka ni gani.
A zabe Alhamdulillah, na ji shi. Yau ne karo na na harko da na yi zabe. Alhamdulillah, Allah ya zaba muna shugaban kasa na gari. Mai jin tausayin mu, shi muke fata. Tunda na zabi wanda nake, Allah dai ya sa kuma shi ne shugaban kasa na.
Binta Abubakar. Eh na yi sha'awa, dai na ji dadi saboda ban taɓa yin zabe ba. Sa kai dai ne mutum bai ba. Amma yanzu mun yi wallahi mun ji dadi kuma Allah dai ya zaba muna wanda ya alkai. Salamatu. To zabe na yau na tona zabe na farko. Na tona in zabi shugaba. Allah ya zaba muna mai adalci, mu ba mu san mai adalci ba. Allah shi ne san mai adalci.
Sunana Usman Ilyas. Allah ya ba mu mai kama muna talakawa, kenan mai talakawa. Shine muke nan garoko kullum muna biskan Qur'ani ni na karanta amma muna biskan Qur'ani Allah ya ba mai sa'a mai kama talakawa shike na abun da muke nan garoko kenan
nana lawali shehu ina nan cikin gwal lazari eh alhamdulillah mun gode ma Allah da ya gwada muna wannan ranar lafiya an zo mun yi zabe lafiya kamar yadda kuke gani babu wani karamiya babu wani tashin hankali muna fata ga Ubangiji Allah ya zaba muna zabi mafi zama alheri muna son kuma in yi kira musamman ga yan uwa na matasa sabon tashi dan saboda da su ne ake hura wutar hayaniyar duk duniya da ke faruwa kenan da hakan ga kira da zan yi ga matasa sabon shine da ake hura wutar hayaniyar ta ko ina mu tsaya mu kwantar da hankalin mu zabin Allah shine zabi mafi alheri gare mu.
To shugaba hukumar zaben Najeriya ta INEC Professor Mahmud Yakubu na daga cikin tawagar kungiyar raya tattalin arzikin kasashe macin Afirka ta ECOWAS ko kuma SADEO wacce take sa ido kan wannan zabe na Niger. A wannan hira da suka yi da Mahmud Lalo a mazabar da shugaban Isufu Muhammadu ya kada kura'a da safiyar yau ya fara da bayani kan kungiyar da yake wakilta a wannan zabe karkashin kungiyar ta ECOWAS.
Hukumomin zabe na kasashen Afirka ta yamma 15 sun hadu da suka da suka yi kungiya ta shugabannin hukumomin zabe na kasashen Afirka ta yamma. To sai kungiyar da madar lokacin da ai zabe a dukkan kasashen da ke cikin tarayyar Afirka ta yamma akan gaci shugabannin hukumomin zabe na wasu kasashe su zo su sa ido a wannan zabe.
Zuwa yanzu kamar ya kaga yadda al'amura suke tafiya a wannan zabe da aka fara.
To lokacin da muka iso shugaban hukumar zabe ya mana bayani dalla-dalla ya ce mana ga yadda suka tsara wannan zabe kuma kama ya zuwa yanzu ba mu ga wani abu akasin haka ba. Ba kuma kamar yadda na ce a cikin birnin Yamai kawai ba har wasu sassa na kasar. Jiya na tafi birnin Gaure daga nan kuma daga birnin Gaure na wuce Doso kuma can da madun labarin ɗaya ne. So ga dukkan alamu dai an fara cikin nasara kuma na fatan za a kare har zuwa lokacin da a bayyana sakamakon zabe cikin nasara.
Idan na fahimce ka dai kamar ka gamsu da abubuwan da ku gani
na gamsu da tsare-tsaren da aka yi kuma ina fata yanda aka tsara abin ya ci gaba haka har karshen zaben.
Kamar menene kiran ku ga al'ummar jamhuriyar Nijar da suke wannan zabe yau?
To kira ɗaya ne dama duk hukumar zabe take yi al'umma su ba da goyon baya ma hukumar zabe. Kuma hukumar zabe irin tsarin ta na bayyana sakamakon zabe na gaskiya da adalci na tabbatar cewa da an kare kuri'u da zaɓin da mutane suka yi tun daga rumfunan zabe don haka ya ɗore duk matakan da za a bi kuma nan gaba wajen tattara sakamakon zaben zai zo daidai da abin da ya faru a rumfunan zabe yadda yan ƙasa suka yi kuri'a. So kira mu ga al'umman jamhuriyar Nijar shi ne na farko a ba haɗin kai ma hukumar zabe. Na biyu kuma a yi wannan abu a gama cikin lafiya da kwanciyar hankali.
Kamar ya za ku kwatanta kamanceceniya tsakanin shirye-shiryen zaɓe a nan jamhuriyar Nijar da Najeriya. Akwai wani abu da za ka iya kwatantawa misali a tsakanin
kasashe? Akwai abubuwan wani lokaci duk ɗaya ne. Amma bambancin Najeriya Nijar shi ne saboda girman Najeriya da yawan masu kaɗa kuri'a. Misali kaga yanzu a nan jamhuriyar Nijar adadin masu kaɗa kuri'a dudu 7 million ne da 'yan kai. Mu kuma a Najeriya fiye da 84 million ne daga akwai bambanci. Rumfunan zaben su kwatankwacin kusan 26,000 ne a Najeriya muna maganar 120,000. Amma banda haka kusan duk tsare-tsaren da iri ɗaya ne daga takardun kada kuri'a zuwa yanda za a tattara sakamakon zabe daga rumfan zabe zuwa yanda za a yi bayanin zaben. Sannan kuma kamar Najeriya su ma wannan zaben falle biyu za a yi na farko akwai zaben shugaban kasa, na biyu kuma akwai zaben yan majalisa. To ka tuna a Najeriya mu ma haka muka yi, akai zaben shugaban kasa da kuma yan majalisa tarayya kafin a zo a zaben gwamnati da yan majalisun jihohi.
Madalla a gaida Muhammad Lalo, yanzu kuma ga labarai amma fa a takaice. Kasashen Turai da yawa sun fara yin allurar rigakafin cutar COVID-19 a yau Lahadi. Wata jami'ar jinya a Italiya da farfesan wata jami'a da kuma wani likita ne suka fara karbar allurar rigakafin kashin farko a asibitin Lazzaro Spallanzani da ke birnin Rome. Shugaban Amurka Donald Trump ya kiyaye sanya hannu a muhimmin kudirin ba da tallafin rage radadin tattalin arziki da annobar coronavirus ta janyo, da kuma kudaden da gwamnati ke bukata na shekara kafin karfe 12 na safiyar yau Lahadi. Wadannan zai ba da damar a ƙara yawan kudaden tallafin da ake ba waɗanda suka rasa aiki, kuma wa'adan kare mutane daga kura sakamakon rashin biyan kudin haya ya ƙare a yau Lahadi da safi. Kasar Uganda ta dakatar da yakin neman zabe a babban birnin kasar da gundumomi 10 da suka fi yawan jama'a a kasar, yayin da ake shirin zaben shugaban kasa bisa dalilin hadarin da ke tattare da yada annobar coronavirus. Amma masu sukan lamiri sun ce babban dalilin shine ƴan adawa sun fa karfi a wuraren. Shin shirin namu baki daya sai kuma gobe da safe za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Domin samun ƙarin labarai kan zaben nan Niger, za iya zuwa shafukan mu na yanar gizo da shafukan mu na sada zumunta. Yanzu madadin Maryam Dauda wacce ta taya ni gabatarwa, sai kuma Leo Sahili da ya hada mana shirin. Ni Hadiza Kyari ke cewa ku kasance lafiya. Ma assalamu alaikum.